بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبود غديان سبتك الله سبحانه وتعالى وندي هذا مؤونا يمسي نا لتنين شاب يرقوة الربيع الآخر هجر منذ صلى الله عليه وسلم دبو دا دري هدو دي سلاتين دا هدو وندي دي دا 25 ga watan biyu a shekara ta 2013. A ci gaba da karatunmu na littafin A'lamus Sunna Al-Manshura. A yau za mu tashi insha Allah a tambaya ta 141 ne ko? Haka ne? Ma dalilul martabati thaniya. Tayyib, bismillah, malam sunna.
ما دليل مرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة المقادير.
نعم.
قال الله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى إن ذلك في كتاب. وقال تعالى في محاجة موسى
وفرعون.
نعم. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب.
ينقص من عمره
إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير.
نعم.
وذلك
طيب. جزاك الله خيرا. ما نحكي ما دليل المرتبة الثانية من جمع دا المرتبة الأولى كو دنجنا دا دليلي دا سكي دا ألاك دا وأن مرتبو بيقو دا هدو. Amma kafin nan ya kamata mu tuno waɗanne ne martabobin nan, me ma'anar martabobin nan, kuma akan me suke magana, saboda mu ɗora zancen akan kowa na bin mu yana fahimta ko. Muna magana ne akan imani da ƙaddara. Imani da ƙaddara yana da wasu martabobi guda huɗu wanda wajibi a imanin mutum da ƙaddara ba za su cika ba sai an same su. Shine imani da ilimin Allah ga dukkan abin da muke aikatawa, ko abin da duk da ya faru da kuma abin da zai zo ya faru. Duk abin da zai faru da wanda kuma ya faru a baya, to Allah madaukaki ya san shi. Wanda bai faru ba kuma dama ba zancen sa anan. Abinda bai faru ba, inda zai faru kuma Allah madaukaki ya san a yadda zai faru din. Kamar da dai malama suke cewa ya alamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Ko ya san abin da ya kasance a baya da abin da zai kasance nan gaba. Abinda bai kasance ba ma, inda zai kasance, a yaya zai zama, duk Allah ya sani. Wannan ilimin wajibi ne. Ya abu na biyu wanda yake na wannan martabobi ko rukuni shine alkitaba. Imani da rubutun Allah cewa ya rubuta komai da zai auku, sawa'un na ayyukansa da namu ayyukan da zamu aikata. Abu na uku mashi'arsa, zartacciya, cewa babu abin da zai gudana sai da nufinsa, sai ya amince abin ya gudana sannan ya gudana. Sai na hudu shine wato khalq, halitta. Babu abin da ke gudana sai da halittar Allah, cewa Allah ne ya halicce shi ya zama yadda Allah yake so. To waɗannan abubuwan tunda matsala ce ta aƙida, kar mu manta cewa duk kana karanta littafai da suke magana akan aƙida, ko da dai dama in ma magana fiqhu ne, komai ana neman dalili ko. To maganar aƙida ba dama ta zama aƙidar har sai akwai dalilin da yasa dama ta zama aƙida. Aƙida ba ɗaukata da hankali. Ya kamata lalle mutum ya san wannan. Ba dama ka ce ya kamata ko kaza ya zama kaza. A musulunci babu wannan. Duk abin da zaka kudurce shi na ilimin gaibi, to kana dogaro ne da abin da mai abin ya baka labari. Yawwa, duk wannan lamari ko na abin da shafi imani da kaddara, lamarin waye? Sirrin Allah ne. Don haka sai mu zuba ido sai abin da Allah ya bamu labari. Allah ya ce kaza, sai mu yadda. Manzansa sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, duk abin da ya faɗa mana dama daga Allah yake, domin shi baya faɗin son zuciya. Ina fatan mun fahimci wannan. To shi yasa zai bi waɗannan matakai guda hudu ɗaya-ɗaya da ɗaya-ɗaya, kowanne sai a kawo mana hujja a kai, a ce ga dalilin da yasa aka ce wajibi, sai mun yadda da shi. Yawwa, to shine muka karanta dalili na farko, ko dalili akan martaba ta farko shine al-ilm. Mun gama da wannan, ya kawo mana ayoyi, ya kawo mana hadisai duka masu yawa. To yau abinda zamu tashi kansa shine martaba ta biyu, wacce kenan maganar rubutu cewa duk abin da ke aukuwa Allah ya rubuta shi tun kafin ya faru to shine zamu ji dalilai yanzu akai yace qala Allah ta'ala aljawab amsar akan wannan shine ce qala Allah ta'ala Allah madauki ya ce wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin kuma kowanne abu mun kididdige shi mun lissafa shi fi imamin a cikin littafi mubin mabayyane imam nan ana nufin Allahul Mahfuz ba shugaba ake nufi ba imamin mubin nan ana zancen ummul kitab wannan shine duk tafsirin magabata sahabbai da tabi'ai abin da suka fassara kenan kuma dama ana nufin Allahul Mahfuz wa qala ta'ala Allah madauki kuma yace inna zalika fi kitabin lalle wannan abun yana cikin wani littafi yana cikin wani rubutu da ya gabata da aka yi shi wannan yana cikin suratul hajj inda Allah madauki cewa alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna zalika fi kitab inna zalika 'ala Allah yasir shine malamai suke cewa wannan hujja ce ma akan abubuwan martabobi guda biyu alam ta'lam anna Allah ya'lamu kaga sai kawo maganar ya'lamu shin baka san cewa inna Allah cewa Allah subhanahu wata'ala ya'lamu yana sanada ma fis sama'i abinda ke cikin sammai wal ardi da kuma cikin kasa ba sai ce inna zalika fi kitabi ai lalle wannan yana nan a cikin wani littafi kaga nan an samu na abubuwa guda biyu da ilimi da kuma kitab duk a cikin aya guda wannan yawwa to sai ce inna zalika ala Allah yasir yace wa qala ta'ala to amma nan gutsuro mana iya inda yake cewa inna zalika fi kitabin shi kawai ya kawo ko yawwa to sai ce wa qala ta'ala fi muhajati Musa wa Fir'aun a cikin jayayyar da ta gudana tsakanin annabi Musa da kuma Fir'auna Allah madauki ya ba mu labari yace qala fama balul qurunil ula me ina labarin waɗanda suka gabata wannan Fir'auna ne yake tambayar annabi Musa cewa za a zo za a yi tashin alkiyama kuma za a tsaye da mutane za su ba da labarin abin da suka aikata kuma za a yi musu hukunci sannan duk wanda bai bi wannan sako da Allah ya aiko ba to hakika zai tabbata a wuta shine Fir'auna yake cewa annabi Musa fama balul qurunil ula to me zaka ce dangane da karnoni da suka gabata can a baya na farko su ina suke su kuma ka zo ka ce mana wai mu za mu mutu kuma za a tashe mu to shine sai yace qala ilmuha inda rabbi fi kitabin yawwa sai annabi Musa ya bashi amsa yace ilmuha ilmin su sakamakon su me za a yi musu inda rabbi yana wurin ubangiji na fi kitabin kuma dama abun a rubuce yake can a wurin ubangijin nawa a wani littafi la yadillu rabbi ubangiji na baya bacewa a ce ya kuskure hanya yayi wani abin da ba shi ya tsara ba kuma bai san shi ba wala yansa kuma baya mantuwa Allahu akbar ta je ta hujja mai karfi yawwa kuma a irin wannan tsarin zance na wato wanda ba mai iyashi a dan adam sai Allah subhanahu wataala yawwa sai ce wa qala ta'ala mun dai fahimci wannan ayar yau hujja ce akan Fir'auna cewa wanda kake tambaya ta akan su al'ummomin da suka gabata labarin su me akai da su yana nan ko me za su ko me yayi sakamakon su bayan sun koma ga Allah yana wurin ubangiji shi ya san yadda yayi da su in sun bi umarnin irin wannan da ya zo musu ta hannun manzon zamanin su to shikenan su ma za su tsira in ba su bi irin wannan sakon ba to su ma za a halaka su kamar da nake gaya maka yanzu cewa in ba ku bi ba kuma za a halaka ku to amma sanin wannan abun yana wurin ubangiji na shi kuma ubangiji na sifofinsa dangane da wannan guda biyu ne shi dai baya bacewa ba za a ce ya kuskure wa abu yayi abin da ba haka yake ba sannan kuma baya mantuwa in ko baya mantuwa a shede na zamanin baya da na zamanin yanzu da zamanin da zai zo gaba duk ba zai manta ba zai sanya da zai tattaro su ya tsare su gaban su kuma kowa ya bada amsar abin da ya aikata mun fahimci abun yawa to yace wa qala ta'ala Allah madauki kuma yace wa ma tahmilu min untha babu wata mace da za ta dau ciki shine wa ma tahmilu min untha min dinnan karin min ne da aka kawo domin karin jefa kalma cikin umumi ma'ana babu wanda zai fita daga cikin wannan umumi cewa duk wata mace da za ta dauki ciki wala tadau ba kuma za ta haife ba alwadu nan ana nufin aje ciki ma'ana a haife shi yawa illa bi ilmihi sai da ilimin Allah kun ga nan shi ma ya hada da maganar ilimi ko da maganar littafi yana nan a gaba ma'ana babu matar da za ta dau ciki tun ran da cikin ya shiga sai da ilimin Allah ba zantan a ce Allah bai sani ba ba wani pill da za a sha ya kauda shi sai face Allah ya sani shi ya ba da izinin wannan abun ma ya faru yawa in kuma aka kuskure ya shiga shikenan ya shiga Allah ne ba da izinin duk ai wannan ba dai za a yi abin da za a ce wai Allah bai sani ba sai da dan adam yayi abin sa sannan Allah ya sani yawa yace illa bi ilmihi sai ce wa ma yu'ammaru min mu'ammari babu kuma wanda za a rayar da shi ya dade a duniya na daga cikin mutanen da aka rayar da su su dade a duniya wala yunqasu min umrihi ko a rage daga rayuwarsa illa fi kitabin sai face wancan din na magana ciki da wannan na magana rayuwa duk fi kitabin suna cikin wani littafi a rubuce mun fahimci wannan shi ma yawa yace inna zalika allahu yasir lalle wannan abu a mai sauki ne ga Allah subhanahu wataala to wanda ya samar da abu bayan babu shi gudanar da rayuwarsa kuma ai ba za ta zama masa wahala ba yawa dama ya san yadda rayuwar abun yake shi yasa ya sa masa tarkibi na irin yadda zai dace da duk yadda Allah din yake so duba yadda Allah madauki yayi mu cikin hikima irin tasa yadda ya tsara mu da irin yadda zamu rayu da yadda abincin mu ke zuwa da yadda ya sa mana basira aka mu gane abu mu fahimci abinda zai mana amfani mu fahimci abinda ba zai mana amfani ba abinda zai cuce mu tun bai bada labarin zai cuce mu ba mu gane shi duk wannan basira ce da Allah madauki ya sa mutum sannan ka duba ko da a dabbobi dabba ce a jeji yanzu nan za ta fado daga cikin uwarta ana haihuwar wata dabbar yanzu tana taga-taga ta miƙe ta fara tafiya mun kuma ka duba sai mun yi shekara ko mun yi watanni ana rarrafe sannan kuma sai a zo sai a abin nan sai a fara tafiya kowa da irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shi yanzu wanda take dabba ka duba irin wanda ake zakoki za su riƙa bi su cinye idan da sai an jira su sun dade sannan su fara rarrafe to ba wanda za ta zauna ko ba haka bane ana haihuwa yanzu a zo a dauke to amma da Allah ya sa su a irin wannan gurin sai ba su cewa ana haifarsu suna taga-taga kafar ranar farko za su fara tafiya za a iya gudu da su gurgudan hali saboda rayuwar ta irin wannan tseren ce ko ba haka bane to Allah madauki mu gode masa sai ce wa gairu zalika min al-ayat da dai irin waɗannan ayoyi in ka bi su za ka ga cewa lalle Allah ya sani kuma sannan ya rubuta dukkan abubuwan da suke aukuwa da kuma abin da suka auku a baya da kuma ayyukan mu da muke aikatawa wannan dangane da ayoyi kenan sai ce wa qala sallallahu alaihi wasallam dangane da hadisi kuma yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma min nafsin manfusati babu wani rai mai numfashi wani rai da yake numfashi illa wa qad kataba Allahu makanaha min aljannati wan nar sai face Allah ya riga ya rubuta kaga bayan sani na fil azal to kuma ya rubuta saboda ba wai dan yana mantawa ba wannan dama ya ga mana cikin alqur'ani wasan adamu karanta daga na da annabi Musa shi ya nuna mana Allah subhanahu wataala rubutun da yayi na waɗannan abubuwa da za su auku ba wai dan ya tuna bane yawa ba dan ya tuna bane amma dan ya kafa mana hujja akan cewa babu wani abu da zamu aikata sai face ya riga ya san shi bayan sanin nasa kuma ga abin da zai nuna mana dama ya sani tuntuni ya ce za ku yi kaza kun yi ba dama kuma wani kuskure to hujjar a gare mu ne da amfanin abun ba wai dan Allah zai manta wani abu ba la yadhillu rabbi wala yansa yawa to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke gaya mana nan babu wani rai mai numfashi sai face Allah ya rubuta wurin zamansa mazauninsa makwancin wannan ran an rubuta shi min aljannati wannan na aljanna ko wuta kowa a cikin mu nan an riga an rubuta makomarsa wani aljanna za shi wani wuta za shi muna roƙonka ya Allah da rahamarka Allah ka sa duk fuskokin da suke nan ya zama aljanna zamu dawwama iko ne da Allah yace wa illa yace in ba haka ba kuwa yace wa qad kutibat ko yawa shaqiyatan aw sa'idatan yace in ba haka ba kuwa to an riga ma dama an rubuta ma'ana in ma ba wancan ba to an riga an rubuta ko da yake kai wa illa wa qad kutibat kuma sai face wannan ƙarin istithna'i ne bayan istithna'i suna cewa istithna'i na fiyu ne amma aka kawo wawu to atafi ne akan wancan istithna'i bai rusa wancan na baya ba me yake nufi a wannan zancen kaga cewa yi ma min nafsin manfusatin illa wa qad babu wata rai mai numfashi sai face Allah ya riga ya rubuta mazauninta a aljanna ko a wuta sai kuma yace wa kawo sai kawo wawu da a ce ya ce illa to ya soke wancan illa din ta farko amma da aka kawo wawu to a tsafi ne akan wancan jumla mai istithna'i nan ma wata jumla ce mai istithna'i ma'ana kamar mu ce wa ma min nafsin manfusatin mu maimaita kuje da abin yake ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار. وانا الجملة تي باب وتري كو باب ونري من نمفاشي سيفاشي ألا يارغا يا ربوتا مزوني كو مكونتين ونرن الجنة كو أوتا. سيكما كمرك ميميت جملة نكتي وما من نفس منفوسة إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. ungan abin yanzu haka nan babu wani rai kuma har yanzu wanda me yake mai numfashi sai face an riga an rubuta ko wato tababbe ne shi ko kuma wato mai samun nasara ne a rayuwar duniya da lahira. ungan wannan yawa don haka shine ma'anar wannan atafin da akai na istithna'i na atafin jumla ne akan jumla ba jumla guda ɗaya bace inda jumla ɗaya ce. malamai da makamin da ke fada gaya mana da zu malaman nahwu za su kai wannan maganar ya haka domin aka faɗi jumla aka yi istithna'i. mai istithna'i ai togiya a cire wani abu yawwa babu kaza sai face kaza. to idan ba a sa wawun da zai nuna mana tsatsafi aka yi na jumla akan wancan jumla ba sai in ka sake cewa wata illa din to kamar ka soke wannan ko kuma an sake istithna'i ne daga cikin wannan istithna'i kamar ka ce ne babu wanda zai kaza sai kaza sai kuma kaza. kaga in kai ƙarar ɗebe wani abu kai daga cikin wannan waɗanda ka ɗebe ɗin mun fahimci abin to ba irin wannan jumlar bane a atsafi ne na jumla akan wata jumla ɗin. ina fata an fahimci abin. sai ce rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi wa fihi a cikin wannan dai hadisin ba iyakarsa kenan ba dama ko a cikin sahih muslim yace qala suratu ibn malik loka a wannan kai hadisin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana sai suratu ibn malik yake cewa mun san suratu ibn malik ba mu taɓa magana a kansa ba. Suraqah ibn Malik shine sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da kafin ya musulunta lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka zuwa Madina. fitar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba an ba da sanarwa a Makka cewa duk mutumin da ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da Abu Bakar ko da rai ko ba rai za a ba shi raƙumi 100 akan kowane rai ko ma'ana raƙumi 200 dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu. to shine sai ya ji labari shi wannan mutumin tun kafin ya musulunta yana maka sai ya ji labari ga abin da aka sa na sakamako shine ya zagaye ya je sa kuyangarsa ta tsara masa dukinsa ta kintsa masa shi ya ci harawa ya koshe sha ruwa za a yi tafiya ta dodora masa kayan guzurinsa akai. to shine sai ya fito dama ya fita sai ya samu labari wasu sun gaya masa cewa an hango wasu mutum biyu duk da rana za ta faɗi ko bayan rana kai ta faɗi an ga duhun mutum biyu suna tafiya can a sahara. ka san sahara ba wuya ka hango mutum duk nisansa sai gwargwadon ƙarfin idanka ne gwargwadon abin da za ka iya ganowa saboda ba komai ba bishiya da za ta kare maka. to da ya samu wannan labarin shi ne ya dawo ya kintsa wannan dokin nasa zai fita har aka haɗu da shi ina za ka sai ya ce ai wasu shi zai tafi wani abu ne da ya fidda shi don wata bukata tasa. to shi ne sai ake cewa baka ga labarin Muhammadu ba da abokinsa sai ce ya ji ana zancen sun yi wani wuri sai nuna wani gun daban ya harba mutanen opposite da inda aka tafi don shi ya bi su ta wannan hanya da ya samu labari. to shi ne ya bi su ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a baya tare da Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu ana tafiya shi ne har ya zo ya cin masu. Abubakar radiyallahu anhu a yadda hadisin ya tabbatar yana tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana biyowa ta baya ya koma gaban annabi ya koma bayansa don tsoron kada wani ya biyo musu ta baya a taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya ki wato ya kokarin dai abin da zai yi na kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a iya kudurarsa ta dan adam. yawwa to suna cikin haka sai Abubakar ya fara ya dan razana da ya ji kaman motsi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saurara ba komai. shine sai mutumin ya daga sauti ya yi magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Suraqah ibn Malik ne wannan ko ya ce eh shine. to shine a lokacin kafin ya iso gare su har kafafun dokinsa na gaba suka nitsa cikin rairayi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki ya masa wannan mu'ujizar dan Suraqah ya gani cewa fa da annabi kake magana ba wani abun wasa ba. to shine kafafun dokinsa na gaba suka nitse cikin rairayi to shine har sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa kana so in sa maka siwara Kisra munduwa na masu mulki akwai irin munduwa ta zinare da suka sa a hannu a da to shine sai kana san in sa maka wannan ta Kisra. Waye Kisra? Kisra shine shugaban daular Farisa baki daya. To shine sai yake tambayarsa ayyu Kisra, yace wani Kisra, yace Kisra ibn Hurmus, Kisra dan Hurmus kake nufi? Sai ce eh. To shine yayi mamaki, ya za a yi ga wanda aka koro shi an ce in zo in biyo shi, in na same shi na kai shi za a biya ni kuɗi, amma ina min alƙawarin nan gaba zai bani wani abu daga wani sarki, sarkin kuma wanda ya fi ƙarfin Larabawa. In aka faɗi Larabawa ma tsaki suke ko su tofar da yawu. Da Farisa in aka ce musu ga wasu mutane sunansu Larabawa sai su tofar da yawu, saboda tsabar raina Larabawa ba su isa shi komai ba. Yawwa, to a lokacin shi ne da ya ga wannan alamu da cewa ba abin da zai iya samu, ya ce to ko ka koma ko kuma wani abu, sai ce ya haƙuri tun da ya ga wannan abu to zai koma, ba kuma zai ba wa kowa labari ba. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki alƙawari a hannunsa cewa to kada ka ba kowa labarin cewa ka gamu, yace ba wanda zai ga. To shine ya koma, yace shi abin da ya gani ya ishe shi, ba abin da zai iya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ya koma kuma bai ga kowa ba, kaga wannan shi kuma wani abu da zaka samu na rike alƙawari a gun Balarabe, ko kafiri ne aka yi alƙawari da shi kar kai kaza, to ba zai ba, saboda suna girmama alƙawari tun a al'ada suka fi ma addini su. To shine wannan mutumin kuma har yanzu lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya rasu, Abubakar ya khalifancin sa ya rasu a zamanin Umar, ba lokacin ne aka rusa daular Farisa ba, daular Iran a lokacin. To a wannan lokacin da aka karkashin Sa'd ibn Abi Waqqas da su al-Musanna kokarin da suka yi har aka rusa wannan daular, aka kwaso ganima, sahabbai sun samu wannan labarin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa cewa zai faru. Lokacin aka samu wannan abun hannun na sarkin Farisa, sai aka kawo shi gaban Sayyidina Umar, da aka kawo Sa'd ibn Abi Waqqas ya dauko ya kawo Sayyidina Umar. Shine Sayyidina Umar ya kira a cikin sahabbai lokacin, shi kuma wannan bawan Allah ya musulunta, sai ce ina Suraqah ibn Malik, yace gani, yace zo, yace kawo hannunka, ya sa masa wannan abu, yace kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya maka alƙawari, yau gashi ya shiga hannunka. To wannan duk abubuwa ne da suke nuna mu'ujizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan shine Suraqah ibn Malik. To shine wannan bawan Allah, tunda dama asalin sa da shugaban wata kabila ne ta Larabawan kauye, shi yasa yana cikin masu irin wannan tambayoyin. Bari ku ji tambayar da yayi, da yaji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai Allah ya riga ya yanke hukunci cewa kowanne mutum ko kowanne numfashi, ai rai kai mai numfashi, an riga an gama hukunci, dan aljanna ne mutum ko ko dan wuta. To sai Suraqah ibn Malik yake cewa ya Rasulullah, bayyin lana dinana, bayyana manufa addininmu mu ƙara fahimta sai yadda ya kamata. Ka anna khuliqna al'an, kamar yanzu aka halice mu, ma'ana bayyana mana addinin kamar da ba mu san komai ba, mun wannan sabon zance ne. Duk kokarin da muke kuma a zo a ce ai an gama yanke hukunci, ai ba mamaki mutum ya kawo wannan tambayar ko? Yawwa, to yana so ya ji yaya abin yake, shi ne ce fa fi mal amal. To in haka ne, dan me muke aiki? Wannan aikin da muke mi sallah mi azumi mi zakka mi aikin mu je aikin haji, dan me muke yi? In har Allah ya riga ya gama hukunci, waye dan aljanna, waye dan wuta? Muna fahimtar da tambayar. Yawwa, yace fa fi mal amalu al-yawm, dan me muke aiki a yau? A fi ma jaffat bihi al-aqlam, wannan aikin da muke yi muna yi ne gwargwadon abinda jaffat bihi al-aqlam, alqaluma suka bushe suka kaikashe an gama rubuta su, wajarat bihi al-maqadir kuma qaddarori suka gudana da su, am ko kuwa fi ma nastaqbilu, cikin abinda muke fuskanta ne ba a san shi ba, ma'ana sabon zance ne kawai yanzu mu abinda muka yi ba wanda ya san shi da, sai yanzu za a gaya mana, ma'ana aikin mu zai dace ne da abinda aka rubuta ko kuwa wani abu ne sabo muke yi mutunkari gaban mu nan gaba? Mun fahimci tambayar? Mun gane tambayar ta sa? Yawwa, to shine sai kala sai yace, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la bal fi ma jaffat bihi al-aqlam wa jarat bihi al-maqadir, ayyukan da zamu yi za su dace ne da wannan abun da alqaluma suka bushe a kansa, ma'ana abubuwan nan ne da aka riga aka rubuta da alqaluma kuma suka bushe suka gama rubuta su, to su za ku aikata, aikin ku ya dace da su. Yawwa, duk abin da za ku yi zai dace da wancan abin da aka rubuta a baya ne. Mun gane abin ko? Yawwa, shine sai ce qala, sai ce fa fi mal amal, to don me kuma za mu yi aiki in dai wannan abin ne? Kaga ya sake maimaita tambayarsa, da ya faɗi abin ne kafin ya kawo ya raba abin gida biyu, yace meye to muke aiki domin sa? ko kuma aikin mu da zamu yi da me zai dace, ko rayuwar mu da sakamakon mu da me zai dace, zai dace ne da abin da aka rubuta a baya ko ko wani abu ne sabo da bamu san shi ba nan gaba zai bayyana. Sai aka ce masa a'a, abin da aka riga aka rubuta din nan a baya kuma kaddara ta gudana da shi, to a kansa za ku yi aiki, ma'ana gwargwadon sa za ku tafi. To sai sake dawo da tambayar, to in haka ne, in dai mun fahimci zancen ka ya Rasulullah, fa fi mal amal, to dan me za su yi aiki, a daina aikin mana, kowa ya zauna kawai ya jira kaddararsa. Fa qala, sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi, i'malu, ku yi aiki, ma'ana an Allah ya ce ku yi kaza, to ku je ku yi, tunda shi ya ce ku yi. Fa kullum, to kowanne daga cikinku, muyassarun, ana yassare masa ne, ana bashi dama, ana sauƙaƙe masa. Wa fi riwayatin, a wata riwaya an ce kullu amilin muyassarun li amalihi, an kowanne mai aiki an sauƙaƙe masa ne yayi aikin da aka rubuta din nan a can, zai zama shine aikin sa a duniya. Wannan mun yi magana a kansa ko, yawwa, cewa ba za a samu sabani ba tsakanin abin da muke aikatawa a wannan duniyar da abin da Allah ya rubuta a cikin kaddararsa. Ya rubuta a Lauhul Mahfuz ranar Lahadi ko ran Litinin 15 ga watan Rabi'in al-Akhir, da wane da wane da wane da wane za a haɗu a wannan masallaci, za a yi karatu kaza da kaza, wannan duk yana nan a rubuce, ya san shi, kai adadin numfashin da kowa daga cikinmu zai a nan, Allah ya san shi. Yawwa, da kyafta idan da kai dawa ka haɗa ido da mai, duk Allah maɗaukaki ya rubuta duk motsin da za ka yi, ka gyara zama, ka ɗauko biro, ka yi wa, duk Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta cewa za a yi wannan, domin shi ya halarci mutum, shi ya tsara shi da motsinsa, to duk ya rubuta waɗannan abubuwa da tafsili. Me yasa nake nanata wannan magana? Me yasa nace da tafsili? In detail shine ma'anar da tafsili. Saboda magana da nake gaya mana nan, cewa akwai waɗanda suke fahimtar cewa ilimin Allah ilimi ne bil kulliyati la bil juz'iyat, ko? Yawwa, wai Allah ya san abubuwa ne, general ilimi ya sani, ba detail din ba. Yawwa, a duddun kule kawai ya san abubuwa cewa za a yi kaza, misali kamar a ce za a yi karatu ran Litinin a Central Mosque karfe kaza da kaza, su ɗauka shi kenan iya abin da aka sani, an san dai za a yi an rubuta, da ƙila kuma a san da waye da waye, amma sauran abubuwa na cewa da motsi da za ka yi, da gyara zama, da numfashi, sai a waɗannan abubuwan ai Allah bai san su ba sai sun faru. To su haka suke ɗauka waɗancan masu irin wannan nace. Yawwa, shi yasa wani mutum in ya karanta waɗannan abubuwan zai ce, to ai dama ba rikici ma mutum ya fahimci wannan, me ye dalilin kawo su a matsayin babin aqida cewa sai ka yarda da shi? Dama kamar ya gaya mana tun farkon karatun littafin nan, yana kawo mana mas'aloli ne ya kuma kawo dalilin su. Saboda me? Dama a cikin ungiyoyin musulmi da suka karkace din can a baya a tarihi, an samu waɗanda suka ƙaryata waɗannan abubuwa ɗin, za su faɗi wani abu gwargwadon hankalin su, saboda su sun auna shari'ar ko nassoshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma nassin Allah madauki a cikin Alkur'ani, suna gwada shi ne da hankalinsu. Abin da ya dace da hankali sai su dauka, wanda bai dace da hankalinsu daidai fahimtar su ta wannan lokacin ba, sai su aje shi su ce a'a Allah ba haka yake nufi ba, sai a canza masa maganarsa. Mun fahimci wannan abun wai ko? Yawwa, shi yasa ai da aka samu waɗanda suka yi nadama a cikin su, shi ma na taɓa ba mu labari, an samu waɗanda suka yi nadamar shiga irin wannan harkar aqida da hankali din ta hanyar ilmul kalami da falsafan nan, da suka yi nadama, an samu da yawa suna cewa kamar yadda Ar-Razi yake cewa shi yana fata ya mutu akan aqidu da tunani irin nan, irin na aja'izu ne sabur, su aja'izu ne sabur, jatimi tsofi na garin ne sabur can nesa ma wara an-nahar, a lokacin abin da yake cewa shi fatansa da bai yi wannan tunanin harkar karatun falsafa din ba. Haka al-Imam al-Ghazali, Abu Hamid al-Ghazali, ai mun san Abu Hamid al-Ghazali wanda yake mashhurin malami ne, mutum ne mai wato kwakwalwa mai tunani mai zurfi, rubuce-rubucensa ana fa'idanta da su ta bangaren irin wannan harkar wato falsafa da gano sirrin abubuwa din nan da hikimomi. Littafinsa na Ihya Ulumuddin, masu bin hanyar sufai suna amfani da shi sosai, akwai kuma abubuwa masu amfani a ciki, akwai kuma kurakurai haka da ya fada a ciki saboda nisansa da harkar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma kamar yadda malamai suke cewa kyakkyawan zaton da ake masa insha Allah ya tuba daga waɗannan abubuwa, tunda an samu ya rasu da sahihul Bukhari akan kirjinsa, shi sa har Ibn Taymiyyah yake cewa la'alla waɗannan abubuwan da yayi rayuwa a cikin su ya watsar da su, tunda dama ya tuba da yawa daga ciki. Da ya yi tabakkuri a cikin harkar falsafa, da kansa ya zo ya rubuta littafi ya yi raddi ga falsafar ita kanta, yace falsafar nan ashe shirme ne mun bata lokacin mu akan ta ya rubuta littafi sunansa tahafutul falasifa sunansa kenan urgujewar falsafa yayi raddi ga falsafa cewa duk shirme suka yi tai akan abin da ya shafi ilimin Allah da ilimin gaibi amma abin da ya shafi science da me wannan duk sun yi amfani kuma an fa'idanta da su to yayi musu raddi shine har ibnu rushd shi ma ya zo yayi masa raddi shi kuma da yake yana kan harkar falsafar bai dade magana ta sa ba ya zo yayi masa martani yasa masa tahafutut tahafut mana eh tunda yace masa tahafutul falsafa shine shi kuma yace tahafutu tahafutul falsafa eh mana rubujewar falsafa mana ya rubuza wancan littafin nasa a dunkule dai akwai wato abubuwan da suka yi da yawa na nadama in mutun zai ce yana fata ya mutu a aqidar tsofi me yake nufi da magana aqidar tsofi ka san tsohuwa dai a kauye bata san falsafa ba ko ba haka bane ba za ka zo ka tambaye ta idan an hada kaza da kaza za a yi kaza ba abinda ta sani in ka tambaye ta ina ubangijin da kike bautawa za ta nuna yana sama ita ta yarda da Allah nan da ke sama to shine abinda yake fada har abu wannan Abdulmalik bin Abdullah al-Juwayni shi kansa wata rana da yake irin wannan magana da wani yayi masa tambaya na ba ku kissa ita ba ko da yake maganar cewa ai Allah sai dai a ce yana ko ina ba za a ce yana sama ba shine wani mutumin yayi masa tambaya yake cewa akarmakallahu ni akwai wani abu da ya dame ni a zuciyata kullun na tashi addu'a sai in ga ban taba kallon kasa ba zuciyata ta kita yadda in yi haka in ce ya Allah sai dai kullun in ga haka nake yi to ce to ya zan yi da wannan ka gaya min dan Allah yadda zan in daina wannan abu saboda in gamsu da cewa Allah baya sama yadda kake so mu yadda saboda wannan maganar kawai mutumin nan ya sako daga kan munbarin sai daina karantar wanda yake cewa hayyaranil hamadani wannan mutumin hamadan din ya ruda ni to shine har yi wannan kalmomi yake cewa yayi nadamar bata lokacinsa akan wannan ilmul kalami dama bai bata lokacinsa akai ba yana roƙon Allah ya kashe shi akan aqidar tsufi shi ma aqidar tsohuwa bata karanta komai na falsafa ba kawai tana kan fitra shi yasa kullun abin da zai nesanta ka da fitra ka tsaya wato abin nan karka yadda da shi ka tsaya akan fitrarka ta ginin asali na san alheri san dalili san alqur'ani san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk ilimin da zai saka ƙaryata maganar Allah ka ƙaryata maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karka yadda da shi Allah ma yake kyauta mana to dalilin da yasa kaga malami yana kawo mana waɗannan hujjoji kenan saboda an samu waɗanda suka yi inkarin irin waɗannan al'amura to shine sai yake cewa wa ghairi zalika min alhadith da kuma dai wasu hadisai da dama waɗanda ba wannan ba tambaya ta gaba yace kam yadkhulu fi hadhihi almartabati min altaqadir a wannan martaba ta kitaba a yadda aka rubuta al'amura to ba hawa ɗaya bane nan har yanzu a zancen martaba ta biyu muke ina so mu fahimci abin sosai dake dake dan kar mu rudo wani abu a cikin wani abu asalin muna da martabobi nawa hudu mun kawo ya kawo mana dalilai akan na farko shine al-ilm na biyu shine al-kitaba akan su muke mun ji dalilai daga qur'ani mun ji dalilai daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kafin ya huce je kan mashi'a da khalq to akan kitaba din zai ga ya mana cewa shi kansa kitaban akwai taqadir nan ce taqadir jam'un taqdir jam'in qaddara tunda mun ji an ci dama abinda ake nufi da qaddara din shine me abubuwan da za a sa musu gurgudo yau gurgudo abinda za a sa gurgudo cewa abu kaza zai zama kaza abu kaza zai yi kaza shine ake nufi da taqdiri abinda aka qaddara din nan to kuma aka rubuta shi shi rubutun iri nawa ne shine abinda zamu ji yanzu yawa akwai gashi nan zai kawo mana rubutu iri na kaza wanda ake tun na fil azal akwai rubutun da ake duk shekara akwai rubutun da ake yi a duk lokacin da za a halicci dan adam mun mai wannan to shine abin da yake faɗa sai ce yadkhulu fi dalika khamsatun min at-taqadir akwai nau'in rubutun kaddara iri biyar a ƙarƙashin maganar rubutu din nan nau'i biyar ne mun ji yace kulluha tarji'u ila al-ilmi dukkanin su in ka dube su za ka ga suna koma zuwa ga ilimin Allah cewa Allah ya san abun tintini domin da ma ai kitaba ma tana koma zuwa ga ilimi yawa domin da ba a sani ba da ba a rubuta ba duk wanda ya rubuta abu to ya san abun da ya rubuta na fata mun fahimci abu yawa to nau'in taqdirin nan guda biyar ne wannan malamin yana cikin kadan daga cikin malaman da suka fito da ko in ce suka kassama wannan gurgudan dalilan da suka zo a wannan abu a cikin littafin sa ma'arijul qabul yayi maganan nan to nan ma da yake talfisin wancan ne ko kuma in ce wata siga ce ta rubutun wancan abin dai shi ma za mu ga ya kawo anan ba dukkan littafai na aqida suka kawo wannan abin da tafsilin da yayi ba naka magana sa tana da kyau kwarai da gaske a kula da ita ya gina wannan kashe-kashen ne kuma gurgurdan dalilai da suka zo kar mu manta duk abin da ya shafi aqida ba a kafa shi sai da dalili ba wai ma da dalilin ba dalilin za a kalla a fidda shi kun gane wannan abin da kin bi yawa daga dalilin za a fahimta sai a ce akwai ku ka'ida kaza akwai ka'ida kaza kar ka zo ka fara sa ka'ida abu kaza a babin aqida sannan ka tafi yawo cikin qur'ani kana neman mata dalili wannan shine bambancin masu bin sunna da masu bin bid'a duk da bin wata hanya ta bid'a za ka ga cewa sai da yadda da wani abu ko dai girmama wani dan adam ya kai shi wani matsayi babba ko yadda da cewa yana da wani abu ko kuma ya sa wasu ka'idoji na hukunci da ya ko ga Allah kamar mu'tazilawa da suke Allah ya halatta ya kaza ko bai halatta ya kaza ba ko kuma wanda suke kafirta mutane su sani su ce duk wanda ya kaza kafiri ne to sai da suka kafa hujjojin abin nan suka kafa ra'ayin da ra'ayin ya tsayu a zuciyarsu shine suka fara yawo a cikin qur'ani suna neman dalili don ya taimaka wannan shi yasa zaka ga cewa duk wanda ya kafa dalili da wata aya ko wani hadisi na alqur'ani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da ba daidai ba sai ka samu a cikin wannan dalilin nasa akwai abin da zai mai masa martani ya rusa masa wannan ka'idar tasa domin la yumkinu al-istidlalu bil haqqi ala al-batil in har haka ta yiwu abinda malamai suke cewa ibn timiya yana yawan maimaita wannan maganar yana cewa maganar Allah gaskiya ce baki dayanta haka ne ko ba haka ba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ce baki dayanta to ba zai yiwu ba gaskiya ta yi amfani wajen kafa ƙarya ba zai yiwu ba mun fahimci abin in dai abin da aka kafa ƙarya ne to ba zai yiwu qur'ani ya taimaka wa ƙarya ba duk inda ƙarya take yau don haka sai ka samu a cikin ayoyin da ya hujja da su zaka samu abin da zai rusa masa wannan yanzu misali zan ba mu misali ɗaya kawai da aqidar mu'tazilawa da suke wanda su ne ahlu al-wa'id masu girmama wato ayoyin wa'idi yanzu dai kun san me ayoyin wa'adi da ayoyin wa'idi na taba nanatawa kwanaki anan yawa ayoyin wa'idi shine ayoyin narkon azaba alƙawarin yin azaba wanda yake kaza za a yi masa azaba su a yadda suka fahimta duk abin da Allah ya ce zai wa wani na azaba a cikin alƙur'ani duk wanda yake kaza za a yi masa kaza sai suka ce ai la yajuzu ala llahi bai halatta ba ga Allah ya saba alƙawarinsa ya saba abin da ya faɗa don haka duk mutumin da ya mutu yana laifi iri kaza to zai dawwama a wuta ashe kuma mun san ba mai dawwama a wuta sai wanda yake kafiri ashe kenan duk wanda yake kaza kafiri kun ga logic din yadda suka bi yawa to sai da suka kafa abin kenan ashe cewa duk wanda ya abu kaza tunda Allah ya ce misali yanzu ai kullum muna bada misali da ayan nan إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا للي ما سكن دوكيوين مرايو با أبن دسكيتي أزكاتا أتشكين سو إلا وتا كما سننزا سشقا وتا جهنم أقوم أتدلاما دي خوارجا سيسكتي أشيكينا دم تمن دي دوكي المرايا كوي يافتدق إيماني كافريني دمي دومن أنتي زي شقوتا سو كما سبو دداما سن كولي شفاء sai suka ce ba zancen ceto ai mun karanta nasoshin ceto kwanaki sun ce ba su yadda da ceto ba don haka duk wanda ya mutu yana saban Allah babban saban Allah su zo na shan giya da cin duke mara irin wannan to a gunsu fa ba ya tuba in dai ya mutu ba zancen tuba kuma ba zancen yafi ya wuta zai dawwama to wannan dalilin su meye nasoshin wannan da Allah madaukaki ya faɗi ba cikin alqur'ani yake ba wannan ai kaga alqur'ani ne to a cikin alqur'anin kuma ai anan Allah madaukaki yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u Allah baya gafarta ayi shirka da shi amma yana gafarta abinda bai kai haka ba shi ma ga wanda ya so da za su dauki wannan fahimtar ta wannan innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman mun gane sai su fassara ta da wannan ayar ta cewa Allah baya gafartawa ayi shirka da shi su ce a'a ashe kenan wanda aka ce zai dawwama a wuta to mai shirka ne wanda ko ya aikata abin da yake kasa da haka to in Allah ya so zai iya gafarta masa da sun fita daga wannan rikicin kamar yadda ahlus sunna suka fita daga rikici mun fahimci wannan don haka qur'ani shi ke fassara alqur'ani domin ba zai yi Allah madauki ya fadi magana nan ya kuma warwalaita a wani wurin ba naka duk laifi a kaida shine duk laifin da ake aikatawa in dai ba shirka bane mutum ya mutu akai to akwai sa ran Allah gafarta wa mutum amma in shirka ce da bautar wani abu wanda ba Allah ba to mutum ya mutu akan wannan ya hadu da Allah to ba gafartawa mun fahimci abin yawa nasoshin wannan kuma wannan banda nasoshi na alqur'ani na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ba mu labari cewa Allah zai fitar da wasu mutane da suka cancanci shiga wuta a fito da su daga wutar a sasu aljanna saboda me saboda imanin su kaga wannan ya nuna ashe wanda zai dawwama a wuta to marar imani ne ina fata mun fahimci abin zaka ka guji ka bi wata kaida ta wani abu dan ka sa wani wata manufa ko saboda tafiyar ka ko kungiyar ku ko jama'ar ku ko mutanen garin ku sun yadda da abu sai ka ce sai an nemo dalili a Qur'ani a tabbatar da wannan babban abin da zaka lura da shi shine Allah subhanahu wataala a lura da abin da ya fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma a lura da abin da ya fada to daga cikin maganar Allah daga maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a fidda aqida sai a ce eh tunda Allah ya ce kaza to abu kaza gaskiya ne shikenan kaga sai ka huta in kana wannan ba za ka samu tanakudi ba ko ka samu wato tufka da walwala a cikin abin da za ka yadda da shi akwai abubuwa da yawa dangane da wannan wasu munasabat din ma fade su yanzu wannan zancen da yake cewa akwai nau'o'i guda biyar na takdiri ai na ya samu har ya fado wannan guda biyar a qur'ani ne da hadisi mu zo mu biyo shi mu ji ko ne dai yake cewa yadkhulu fi zalika khamsatun min at-taqdir kulluha tarji'u ila al-ilm mun karanta wannan sai ce na farko at-taqdirul awwal rubutun kaddara na farko shine kitabatu zalika qabla khalqis samawati wal ard bi 50000 sana rubuta wannan abubuwan na abinda za su auku ko abinda suka riga suka auku da wanda za su zo nan gaba sawa'un na aikin Allah da kuma ayyukan mu mu bai to an rubuta waɗannan abubuwa kafin a halicci sammai da ƙasa da shekara 50000 wannan aina yake hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa Allah madaukaki tunda ya halicci alqalami yace masa ya rubutu alqalami ya tambaye Allah ya Allah me zan rubuta yace ka rubuta maqadirul ashiya a wani hadisi na ibn Abbas ya bashi wannan nisan kawai labarin ya ba mu cewa Allah subhanahu wataala ya rubuta takdirin abubuwa ko kaddarar abubuwa tun kafin a halicci sammai da ƙasa da shekara 50000 ko irin lissafin mu ne abun akwai yawa ballantana lissafin irin na Allah shekara 50000 sannan aka halitta kafin a halitta sammai da ƙasa duk an rubuta cewa rana kaza za a yi kaza za a yi kaza za mu zo mu zauna a wannan wurin wannan fa ba wai shekara 50000 da suka wuce ba fa a'a shekara 50000 kafin Allah ya halitta sama da ƙasa sai da ya rubuta waɗannan abubuwan ma sannan ya zo ya halitta sama ya halitta ƙasa aka halitta abubuwa a cikin ƙasan sannan aka halitta dan adam shine na ƙarshe aka zuba shi aka ce je ka rayu wannan dan adam ne da yake gogoko a duniya mun bincika abin kafin shi an halicci wasu abubuwa din kuma kafin ya zo an rubuta duk abin da zai faru da mala'ikun da za a yi da adadin su duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadar cewa bai san adadin mala'iku ba adadin mala'iku sun fi dan adam yawa yawa dan adam shi nawa ne ba shi da wani yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadar cewa akwai albaitul ma'mur da yake sama wanda a kowace rana mala'iku 70000 za su shiga su bautawa Allah su fita kuma gobe wasu ne 70000 din za su shiga ba su ba don zai ka lissafa ko a shekara 1000 kawai yanzu tsakaninmu da manzo Allah suna shekara 1400 da wani abu ko ba haka ba to yanzu ka dauka shekara 1000 kawai a shekara 1000 kaga 70000 ka lissafa kwanakin shekara 1000 kuma zancen kwana ne ba ce aka bi shekara ba kowace kwana kowace rana mutum 70000 za su bauta Allah su fita kai wani ya ce ma to wai a ina ma suke inda za su taru ma su huta su zauna mala'ikun nan kuma ku duba fa ɗaya daga cikin su kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari ya ga mala'ika jibrilu sau biyu a rayuwarsa ma'ana a haƙiƙanin halittarsa ba wai ganin sa a kowace sura ba ya zo masa a sura ta dan adam ba sau ɗaya ba amma a haƙiƙanin surar sa sau biyu ya gan shi yace fiffiken sa guda ɗaya ya rufe sasannin sama baki ɗaya in ya daga shi ba abinda zaka yi ne la sama la kasa komai an rufe shi to kuma fuffiken nasa guda 600 ne wannan mala'ika jibril ne shi kadai yana nan kai ka dauka to yanzu ai naki to irinsa a ce maka a kullun 70000 za su shiga su bautawa Allah a wani daki su fito gobe wasu su shiga su fito na jiyan ba za su dawo ba har tashin alkiyama ai ka san abun ya wuce lissafi ko ba haka bane yawa to dan haka to kafin duk ai wadannan abubuwan Allah ya rubuta a lauhil mahfuz cewa za ai kaza za ai kaza za ai dan adam a gari kaza sunan sa kaza zai kaza zai kaza shine abin da yake faɗa mana anan da fatan mun fahimta to shine sai yake cewa عندما خلق الله القلم لوكتين دي هلتي القلم من كانت دي حديثين wannan yace wa huwa at-taqdirul azli wannan shi ake cewa at-taqdirul azli at-taqdir wannan al-azli ka rike shi ka haddace zai mu amfani taqsimin wadannan sunan sa taqdiri latun fil azal nan ne latun fil azal ka san ba hausa yace ma tun fil azal da ma dakowa daga larabci azal shine tun kafin ai abin da ake cewa zamani a yanzu wani yanayi muke da sunan sa zamani ko zamani mai lokaci da za a ce shekara kaza shekara kaza shekara kaza to tun kafin a halitta abin da ake cewa time kaga mu ai mun san komai ba banda time banda lokaci ko to kafin a yi lokacin da ake cewa lokaci shi ake cewa azal lokacin yafi karfin duk wani dan adam ya iya ga baka labarin me yake a wannan lokacin to wannan shine lokacin da Allah madaki ya halitta ya rubuta wadannan abubuwa tun kafin halittar sammai da kasa da shekara 50 الثاني تقديري نبيو شيني التقدير العمري قدرا واتو ينكن قدرا كوربوتين قدرا نرايور متو شيني العمر نعمري نسبة زواج عمر نانشي عمر دعينو يو با دهمزة با يو عمر انا نفر رايوة كما انا تنبير متين العربشي كم عمرك هو شكرين كانوا انك تنبير متين شكرين سنو للعربشي هكا اكي تنبير يو ba kan sunnuka ba ko ana fadar shi ma kan sunnuka kan ko ba sanawatuka ba amma a ce kan umuruka me age dinka shine fasarar sa da larabci yawa to wannan shine takdiri irin wannan shine akhadha almithaqa yawma alastu bi rabbikum wannan wani rubutun ne kuma wanda Allah ya yi shi a ran da ya karbi alƙawari daga dan adam baki daya mun yi magana akan wannan makon da ya gabata cewa ran da Allah madaukaki yasa aka bugi gadan bayan annabi Adam aka fito daga cikin tsatsan annabi Adam kwayoyin ƴaƴan da zai haifa a rayuwarsa gaba daya Allah madauki ya bada umarni aka fito da su ya ware waɗannan ƴan aljanna ne waɗannan ƴan wuta ne kuma a lokacin ya tambaye su alastu bi rabbikum qalu bala suka ce eh ya ubangiji kai ne ubangijin wannan shine dalilin da malamai suke cewa shine dalilul fitra dalilin cewa duk halittaccen bawa to Allah madauki ya halicce shi ne akan ilimi da sani da yadda da cewa Allah ne ubangijinsa babu wani kafiri da zaka tambaye shi waye ubangijinsa bai ce maka Allah ne ubangijinsa ba mun fahimci abu ko da yana bauta wani abu wanda ba Allah ba fa amma wajen tambayar waye halicce shi zai ce maka Allah ne kaga tambayi abin nan ko abin nan ba yahudi ka tambayi krista ka tambayi hindu abin nan yan ya sunan su confucianist da yan me yake ce musu wannan buddha duk kowa ka tambaye shi wane ne mahalicci zai ce ai akwai Allah babba wanda yake sa masa da sai ya ce Allah uba shi ya halitta ko ba ka fike cewa ba ba sa cewa annabi isa alaihi salatu wasalam ko da sun ce dan Allah ne ba sa cewa shi ya halitta sama da kasa in ka ce wa ya halitta zai ce Allah ne yawa ka tambayi mutumin hindu shi ma zai gaya maka waɗannan abubuwan da yake bautawa yana bauta musu sunan su kananan alloli za su dauki bautarsa su kai babban Allah don haka ya yarda da babban Allah shine ya halicci sammai da ƙasa don haka duk dan adam babu wanda bai yarda da cewa Allah ne ya halicce shi ba to wannan lokacin da Allah ya karbi wannan alƙawarin shi ake nufi da at-taqdir al-umri mun gane na biyu as-salisu na uku shine at-taqdir al-umri aidan akwai wani kuma takdirin shi ma umuri ne ma'ana shi ma na rayuwa ne amma kuma inda takhliqin nutfati fi rahim lokacin da za a halicci a gudan maniyi digon maniyi a cikin mahaifa ta uwa har yazo ya zama ciki ya shiga kuma a busa masa rai din nan shi kuma a lokacin shi ma akwai takdiri shi kuma wannan me dalilin sa wancan dai kun ga na biyu yau ban tambaye ku dalilin ba me dalilin na biyu ayar qur'ani ayar alastu bi rabbikum ko yawwa to wannan kuma na uku me dalilin sa shi wannan shine hadisin ibn mas'ud wanda muka karanta na hudin nan inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'id
yawa to wannan gurin yake mana ishara zuwa gare shi lokacin da za a turo mala'ika za a turo shi da abubuwa guda hudu kaga a cewa bi kat bi rizqihi dan haka zancen kitaba ne ko zancen rubutu ne za a ce masa ya rubuta abubuwa shi mala'ikan ya rubuta abubuwa guda hudu na farko arzikin sa me ma'anar arziki abinci da zaka ci duk abin da zaka sa a bakinka da abin da zaka zama a rayuwa duk an rubuta shi a wannan lokacin kaga wannan yana da bambanci da na lauhil mahfuz a lauhil mahfuz din haka yake mun gane to a lokacin kuma da za a halicci dan adam sai Allah madaukaki ya sa mala'ikan ya rubuta to in ya tashi rubutawa zai tambayi Allah ya Allah dangane da arziki me zan rubuta sai Allah ya gaya masa ya Allah dangane da ajali ma'ana kwana nawa zai shekaru nawa zai a duniya me zan rubuta sai a gaya masa ya rubuta in kuma dangane da abin da ya shafi aiki shima wani irin aiki zai irin aikin yan aljanna ko aikin yan wuta sai a gaya masa shima sai ya rubuta ya Allah kuma sannan me ya sakamakon sa shaki ne ko sa'idi shima sai a gaya masa sai ya rubuta to shine malamai suke magana akan wannan dangane da abin da ya shafi hadisan da suka zo na cewa ana karawa mutum kwanaki a duniya a ina ake yin wannan abu ai mun sha jin wannan ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ne sahihi cewa duk mutumin da yake son wato rayuwarsa ta karu kwanansa ya karu a duniya to ya rika sadar da zumunci in kana sadar da zumunci to Allah zai kara maka kwanaki to shi malamai suke cewa abinda aka rubuta a lauhil mahfuz alqalami ya kaikashe ya bushe shi za a taba ko koya malamai suke ce a tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kar ka zo ka ce a ai wannan tuka ce da walwala sai ce a cikin rubutun mala'iku tunda dama mala'ika bai ga lauhil mahfuz ba a bashi izini mun fahimci abin yana rubuta abin da Allah ya bashi umarni ne don haka lokacin da za a rubuta umur in zai tambaye shi ya Allah shekara nawa zan rubuta wa wane wannan jaririn kafin a haife shi da za a busa masa rai yanzu sai Allah ya ce sa masa 60 misali to kuma yana nan a lauhil mahfuz cewa za a rubuta masa 60 amma kuma a rayuwarsa ta duniya zai sadar da zumunci wanda zai sabbaba masa a ƙara sai ya zama cewa a lauhil mahfuz dama 80 aka rubuta masa mun gane wannan to sai Allah ya ce sa masa 60 saboda shi Allah ya san za a yi wannan ya san kuma wancan din da ke rubuce kuma dan a samar wa shi bawan sababin da za a yi masa wannan abubuwa dan ya ji muhimmancin wannan sadar da zumunci ina fatan an gane abu dan haka mala'ikan sai a gaya masa ya rubuta 60 shi da mala'ika bai sani ballantana shi ya Allah ai lauhil mahfuz 80 ne ba wanda ya san lauhil mahfuz banda Allah dan haka in aka rubuta masa 60 sai ya zo kuma sai ya aiki a duniya sai ya zama ya sadar da zumunci sakamakon sadar da zumunci sai Allah ya kara masa shekara 20 to dama wancan bai canza ba na abin da aka rubuta a lauhil mahfuz mun fahimci abu yawa to wannan na uku kenan na hudu sai ce ar-rabi'u at-taqdirul hawli taqdiri ko rubutun kaddara ka iya cewa budget ko alhauli na shekara shekara yace wannan shi kuma fi lailatul qadr a daren lailatul qadr ake yin sa ko Allah madauki shi ma ya bamu labari cikin farkon suratu suratu dukhan hamim wal kitabil mubin ko inna anzalnahu yawma fi lailatin mubarakatin inna kunna munzilin fiha yufraqu kullu amrin hakim yawa fiha a wannan daren yufraqu kullu amrin ake rarrabe kowanne umarni daga Allah subhanahu wataala hakim wanda yake akwai hikima a cikin sa to duk wannan shine malamai annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisi kuma da ya tabbatar cewa daren lailatul qadri ake yin budget na shekara za a rubuta a wannan shekarar wane da wane za su mutu tare da cewa dama yana can alauhil mahfuz amma a daren lailatul qadri za a sako da wannan ilimin daga lauhil mahfuz a yi budget din shekara sai a ce a wannan shekarar da wane za su mutu wane arzikinsa zai kare wane zai je haji bana wane zai ƙara buɗaɗawa wane zai zama kaza wane zai zama kaza a wannan shekarar wannan shine at-taqdir wannan iri al-hawli hawli ana nufin shekara yawa daren lailatul qadr kenan shi yasa yake da muhimmanci mutum ya dace da daren lailatul qadr yana ibada yana bautar Allah yana roƙonsa dan a sa shi a cikin abin da yake na alheri Allah tabbatar mana da alheri baki daya to na ƙarshe sai ce al-khamis at-taqdiru al-yawmi rubutu ko budget na rana na kowanne wuni yace wa huwa tanfizu kulli dhalika ila mawadhihi wannan kuma abin da ake nufi da shi shine zartar da kowanne abu da aka rubuta dinnan ya tabbata akan abin da aka rubuta zai tabbata mun gane wannan takdirin sa ma'ana in aka rubuta a yau wani zai mutu to aukar da mutuwar tasa a yau shi ma wani takdiri ne a ranar za a yi shi an rubuta dama a takdirin al'umuri ko yawwa na mala'ika cewa rana kaza wani zai mutu to in ranar ta zo a ranar shi kuma akwai kitabar rubuta a ranar cewa yau wani gashi zai tafi mun fahimci abu yawwa to Allah mu dauki ya samu dace mu tsaya nan kenan yawwa to sai mu tashi insha Allah ma dalilu at-taqdiru al-azali to kuma yanzu kun ga dadin harkar tauhidi wannan lamura ko da wani yana da so ya tambaya akan to me dalilin wanne gefe da kaza ku saurara duk zamu zo akan dalilan nasu ya ambata mana daki at-taqdiru al-azali ya kawo mana hujjoji akai at-taqdiru al-umri na farko da umri na biyu da hauli shine na hudu da kuma al-yawmi duk wanne ya kawo mana dalili akan su insha Allah zamu karanta na'am wa alaikum assalam na'am irin bayani wa ai taimaka wannan ayan ne yawwa Allah madaukaki yamhu ma yasha'u wa yuthbitu zai shafi abin da yaso wa yuthbit to ai shine suke fassara cewa fi kutubil mala'ika yawwa dan haka idan ya share abin da yaso a cikin rubutun mala'iku ai yana nan dai aya tana nan ba a canza ba aji ma ai aiki da ita yawwa Allah ya samu dace wa alaikum assalam na'am na'am eh fa'idoji to bana iya halatto wani abu yanzu in na sami insha Allah zan gaya maka ware bana iya halatto wani abu yanzu na manta in iya cewa ga wani abu dangane da suratul dukhan amma zan bincika maka insha Allah sai mu karu duka baki daya Allah ya samu dace yassara Allah umuran wa waffaqana Allah jami'an muna fata Allah madaukaki ya samu dace da aikata aikin kirki duk waɗannan abubuwa da za a rubuta Allah ya rubuta mana alheri daga farkon rayuwar mu har ƙarshe Allah kuma ya taimaki addinin musulunci da musulmi Allah ya ƙara ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu Allah ya tsare mana mutuncin mu Allah ya tsare mana ƴaƴan mu da matan mu Allah ya tsare mana dukiyoyin mu da zaman lafiyar mu da kwanciyar hankalin mu babba kuma Allah ya tsare mana addinin mu Allah ya hada kan mu duk abin da zai wargaza mu Allah ya kauda shi Allah subhanahu wataala ya ƙara mana son juna da kuma yin aikin da yake shine abin da Allah ya dade shi Allah tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka alace makon shugabannin mu wajen aikin alheri Allah ka ba su tsarewa daga gare ka mu kuma Allah ka ba mu kaunar alheri ta ko ina yake da kuma yin adalci a kowane lokaci wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in